فرعون وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
Allah madaukakin sarki yace kad nara taqalluba wajhika fis sama, hakika muna ganin jijjuyawar fiskarka a sama, wato a nahiyar sama. Lalle muna ganin yanda fiskarka take juyawa, kana ta kallon sama kana karawa. Ai mutadalli'an ilal wahayi, kana tsinkaya zuwa ga wahayi. Wa mutashawwiqan lil amri bi istiqbali al qibla, kana bege cewa lokaci yayi a umarce ka da fuskantar Ka'aba. Ma'ana lalle muna ganin yadda kake yawan duba sama, kana kallon sama kana ƙara dubawa, wato kana mai dakon a saukan maka da umarni cewa ka fuskanci Ka'aba. Wa kana yawaddu zalika, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son hakan, wato yana son a fuskantar da shi Ka'aba, a dawo da shi fuskantar Ka'aba. Li'annaha qiblatu Ibrahim, domin Ka'aba ita ce alƙiblar annabi Ibrahim alaihi salam. Wa qiblatuhu qabla al-hijra, wato hakan kuma Ka'aba ita ce alƙiblarsa kafin hijira shekaru da yawa. Wa li'annaha ad'a ila islamil ard, kuma fuskantar Ka'aba a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani shine abinda zai fi saurin kira ko gamsar da Larabawa izuwa ga musulunta, saboda suna matuƙar gadara da kuma ji da Ka'aba, suna danganta kansu da Ka'aba sosai. To kasancewarsa yana fuskantar Ka'aba zai ɗan ƙara kusaci tsakaninsa da su. Da wannan dalilan Allah ta'ala ya ce lallai muna ganin yanda kake yawan jujjuya fuskarka wato sama, kana tsinkaye zuwa ga wahayi. Falan walli annaka qiblatan tardaha, kuma lallai za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da ka gamsu da ita, ita ce Ka'aba din. Lallai za mu juyar da kai zuwa ga wannan alƙibla da ka gamsu da ita, kake santa. Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda cikakkiyar biyayyarsa ga Allah madaukakin sarki, duk da ya fi son wato Ka'aba, to amma da Allah ya umarce shi da fuskantar Baitul Maqdisi bai yi wata ba. Haka ma sahabbansa, haka ma gabaki ɗayan musulmi, saboda suna aiki ne a ƙarƙashi ko bayan umarnin Allah madaukakin sarki. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram, saboda haka daga yanzu ka jibintar da fuskarka, ma'ana ka fuskantar da fuskarka a istiqbal fi salah, ka fuskanta yayin da zaka yi sallah. Shatral masjidil haram, nahiyar masallaci mai alfarma, ka fuskanci bangon masallaci mai alfarma, wato nahiyarsa da ake nufi. Ka tinkari, wato ma'ana ka fuskanci ɗakin Ka'aba. Waye su ma kuntum, kuma a duk inda kuke ma, ke ɗabun lil'umma, wannan magana ce ake fuskantar da ita ga al'umma. To a duk inda kuke, fa wallu wujuhakum shatra, to ku fuskantar da fuskokinku yayin da za ku yi sallah, to ku fuskantar da wato fuskokinku shatarahu nahiyar Ka'aba, mana ku fuskanci Ka'aba yadda za ku yi sallah. Kaga an saukar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke jiran a saukar da shi din kenan. Tsawon lokaci yayi watanni 16 ko 17 yana fuskantar Baitul Maqdis sannan Allah ta'ala ya juyo da shi al-qiblatasa ta asali wa innal ladhina utul kitaba kuma lalle mutanen da aka ba su sanin littafi al-yahudu wan nasara wato yahudawa da kristoci la ya'lamuna annahu al-haq lalle suna tane da cewa fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka'aba da bayan Baitul Maqdis juyawa da shi din ay atawalli ila al-Ka'aba juyowa da shi a mayar da shi Ka'aba to suna da sane da cewa annahu al-haq cewa shine gaskiya kuma tabbatacciya tabbataccen al'amari ne min rabbihim daga wurin ubangijinsu suna da cikakken sani cewa wannan al'amarin na juya al-qibla gaskiya ne lamari ne daga Allah wanda inda su mu'minai ne da gaske inda su masu aiki ne da littattafan su da gaske to da babu wani suka da za su yi akan juya al-qibla dan me lima fi kutubihim min na'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min annahu yatahawwalu ilaiha dama abin da ke cikin littafan su na sifantawar annabi sallallahu alaihi wasallam an sifanta shi sannan kuma an ambata cewa za a canza masa al-qiblar za a sanya shi ya fuskanci Baitul Maqdis daga baya kuma a canza masa Allah ya san wannan jarrabawar za ta zo to ya tanadi wannan bayani dan ya zama hujja a kansu kuma hujja ga musulmai a kansu cewa wannan duka suka da gunaguni da suke yi wato take sani ne da suka yi kamar yanda suka boye sifar annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanin manzancin sa da wajabcin imani da shi da bin sa suka boye suka karkata da ilimin haka suka boye al'amarin al-qibla suka zo suna cewa ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha wai me wani abu ne yasa suka juya a bar al-qibla su da suke akan ta san san wannan to amma wa wallahu ma ghafilin amma ya'malun ai Allah ba marafkani bane a barin abin da suke aikatawa Allah ya san abin duk da suke yi boye sanin da suka yi boye shaida da suka yi duk abin da suke yi Allah yana sane da shi Allah yana sane da duk abin da suke yi a wata qira'a Umar Allah bin Ghafilin amma ta'amalu wato ko mu'minai yawa ya san abin da kuke yi na misalta umarin yawa qira'ar Umar Allah bin Ghafilin amma ya'malu kuma wato Allah ya san abin da su suke yi na inkarin al'amarin al-qibla da aka ce Umar Allah bin Ghafilin amma ta'amalu Allah bai rabkana ba daga abin da kuke yi ko mu'minai zai saka muku ko kuma a'a qira'ar Umar Allah bin Ghafilin amma ya'malu Allah bai rabkana ba baya rabkana a barin abin da suke yi na ha'inci da boye ilimi da inkarin al'amarin al-qibla dan ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma sauran duk abin da suka yi na laifi summa kada da ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi imanil yahud sannan Allah madaukakin sarki ya yanke tsammanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi game da imanin yahudawa cewa wannan san zuciya da suka hau kansa suka zauna wannan tudu na san zuciya da girman kai da hasada da suka zauna a kai ba za su sauko ba ba jahilci bane ya saka su wannan ba rashin sani ba sun sani sarai suna da sani na yaqini kan cewa manzo Allah ne kuma Allah ta'ala zai yi wannan hukunci amma suka take saboda haka basirar su ta bata ta bace ba za su yi imani ba akasarinsu kama ay asahum min an yarji annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ma yahibuna min kamar yadda kuma Allah ya fidda tsammani na su Yahudawan kuma daga ce wai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya baro al-qibla da Allah ya ce da shi ya fuskanta ta Ka'aba ya dawo al-qibla su ta Baitul Maqdis wai dan tsoran suka da lashi ko suke yi ruwa in yaso su je su yi ta kafircin su su yi ta inkarin su Allah bai raukana da abin da suke yi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kam kai tsaye kuma gaba gadi zai tafi kuma ya tafi shi da al'ummarsa zuwa ga aiki da abin da Allah ta'ala ya umarce su da shi na fuskantar Ka'aba ba yadda za a yi su bar umarnin Allah dan tsoron suka da wani zai yi ko wane ne shi sai Allah ta'ala ya ce
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم
Allah ta'ala ya ce wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin mimma tabi'u qiblatak wallahi inda zaka zo da ahlul kitab yahudawa da nasara inda zaka zo musu da bi kulli ayatin kowace irin aya wato duk wata hujja da zaka iya zuwa musu da ita to da zaka zo da ita ma ala sirika bi amrul qibla akan gaskatarka da gaskiyarka game da sha'anin al-qibla to duk yawan hujja da karfin hujja da zaka zo musu to wallahi Allah ya ce ma tabi'u qiblataka bala sabi al-qibla kama to ai kaga Allah shine masani tunda ya musu wannan shaida ai ta tabbata akan su kuma abin da ya faru kenan bala sabi al-qibla taka ba ainadan saboda taurin kai da bijirewa dama ina shine taurin kai da kin bin gaskiya bayan ta bayyana mutum ya bar bin gaskiya da gangan saboda san rai kawai ba dan rashin sani ba kuma anta bitabi'in qibla qiblatahu kuma kai ma ba mai bin alqiblar su bane ba kada ulli dama'ihi fi islamihi wannan bayani ne na yanke tsammani sa game da musuluntarsu inda za su musulunta ai za su bi alƙibla annabi sallallahu alaihi wasallam to amma in ba su musulunta ba to kaga san bijirewa wato alƙibla da ma sauran addini wa dama ihim fi audihi ilaiha kuma yanke tsammanin su ne da kwadayin su game da komawarsa zuwa ga alƙibla ta su kuma da aka faɗa a baya wallahi in ka zo da za ka zo da ahlul kitab dukkanin hujja wato da aya ba su bi a kiblarka ba kuma kai ma Allah ba zai barka ba ba zai baka umarni ka koma ga kiblar su ba haka za a zauna su su zauna akan ƙaryar su da batan su da suka zaban wa kansu kai kuma za ka ci gaba da dorewa a bisa gaskiyar da Allah ya baka kai da jama'a ka da al'umma wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'dhin kuma su ma a junansu yahudu da nasara ɗin saboda rashin jituwarsu sashensu ba masu bin alƙiblar sashe ba ne ai al-yahudu qiblatan nasara su yahuda ba za su bi alƙiblar nasara ba wa hiya madlu shams ita ce maɓullar rana wa kanu yastaqbiluna hawa bil aqs sun kasance yayin ibadarsu suna fuskantar mafitar rana ko akasin haka mafaɗarta ma'ana idan da safe ne mafitarta inda yamma ne kuma fadarta amma wannan aka ce ba Allah ne ya umarce su da haka ba malaman su ne suka zauna suka shawarta a yi haka kuma da Ibn al-Qayyim ya ba wa qiblatul yahudi hiya baitul maqdis al-qiblatul yahudawa kuma ita ce baitul maqdis wa qiblatun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Ka'aba. Al-qibla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce Ka'aba, wanda ita ce tabbatacciyar al-qibla ta musulunci. Daga bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam a zuwa ƙarshen duniya, daga wannan lokaci da aka umarce shi da al'ummarsa da fuskantar Ka'aba, to nan ne al-qiblar kadai, ba wani wuri duk kuma za a fuskanta a matsayin al-qibla sai nan. Inna Sara da Yahudu sun yi da'awar wata al-qibla baitin wannan, to batansu ne kawai da son zuciyarsu. In ma da an yi haka, to an shafe wannan a yanzu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kuma wallahi in ka bi soyayyen zukatansu, allati yad'unaka ilaiha, soyayyen zukatansu da suke kiranka zuwa gare su, suna neman ka dace ko kai abin da ya dace da bukatunsu da sunan addini, to min ba di ma ja'aka min al-ilm, bayan abin da ya zo maka na ilimi na sani, innaka idhan la min az-zalimin, to lallai kai wato yayin da kai haka nan ka zam daga cikin wanda suka zalunci kawunansu. In kai haka ka zamanto cikin wanda suka zalunci kawunansu. Allah ya shar'anta maka wani hukunci, sannan dan san jituwa ko haɗa kai ko da wani dalili da zai sa ka yi haka, sai ka bar shari'ar ta Allah, ka bi shari'ar ta su, to inda za ka yi haka to ka zamanto cikin azzalimi. Malamai suka ce wannan kam Allah ya tsare annabinsa daga wannan, amma dai gargaɗi ne ga ita al'umma, ya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama su ake wa wannan magana. Akwai misalan wannan da yawa, domin in an fara ta kansa aka ce ko shi ne in ya yi kaza ba za a bar shi ba, za a yi masa kaza da kaza da kaza, zai gani. To kuma dalilai sun nuna cewa shi kam Allah ya tsare shi ba zai yi ba, to wannan kaga narkon sai ya dawo kan mutane cewa to lallai fa su kiyaye. Shi yasa lamarin addinin Allah al'amari ne mai girma, dole ne a yi iltizami, wato a lazamci abinda Allah ya saukar ya shar'anta, ko a fage na aqida, ko ainihin ababi na ibadodi, ko hukunce hukunce na halal da haram da sauran mu'amaloli, duk wani abu tasarrufi da ɗan adam zai yi, Allah ta'ala ya shar'anta abinda ya yarda, kuma ya yarda wa al'ummar ta gudana a kansa. Baya halatta al'ummar ta canza daga wannan hukuncin izuwa ga wani abu na daban da waɗansu suka zo da shi ko kuma za su zo da shi. Dan duk abin da ya sabawa abin da Allah ya saukar, sunansa al-hawa, san rai kawai. Duk yanda mai shi yake ganin maslaha yake nufi, duk yanda mai shi yake ganin shi adalci yake nufi. In dai ya sabawa shari'ar Allah, to wannan san zuciya ne. To su ahlul kitabi sun daddage ne akan wanzuwa da ci gaba da kasancewa a bisa al-qiblarsu. Su Nasara kam dama can ba Allah ne shar'anta musu fuskantar gabas ko yamma ba. Amma su Yahudawa a wani lokaci da shari'arsu take aiki, an umarce su da su fuskanci Baitul Maqdisi. Su ma Nasara kasancewa su banu Isra'ila nan ɗin ne al-qiblarsu kafin su canza. Amma dai daga baya sun canza. To ta al-qiblar ma da take al-qiblarsu ce a asalin, tunda Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya umarce shi da fuskantar Ka'aba, to ya zama dole ne su bar wancan al-qiblar tasu ta da, su dawo zuwa ga al-qiblar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine hukuncin imani, ainihin hukuncin bin ainihin manzo sallallahu alaihi wasallama. Amma duk wani abu da aka yi saɓanin wannan sa rai ne, to in su sun wanzu akan haka, to su musulmai bai halatta ba su bi wannan abu da suke yi. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allah tabaraka wa ta'ala kai ga wa Dawud, mun sanya ka khalifa bayan ƙasa, kai mu hukunci da mutane da gaskiya, abinda Allah ya saukar maka na wahayi shine gaskiya kadai. Kada ka bi san rai, san ran malamai suka ce shine dukkan wani abu da za a yi shi ko a shar'anta shi wato sabanin shari'ar Allah. Malamai suka ce ai duk wata al'umma yayin da za ta tsara dokoki ita wai a ganinta maslaha da alhairi take nufi da kanta da al'ummarta, ko ba haka ba? To amma tunda ta bar tsarin Allah da shari'ar Allah, to wannan sai ya zama san rai, domin ba za ta riski maslahar bisa haƙiƙa ba, sai ta koma ga abin da Allah ta'ala ya shar'anta mata. Bai da za a yi wani ya san wato abin da ya dace, wato sai in ya bi cikakkiyar shari'a ta Allah subhanahu wata'ala, wanda shi ne masani game da cikakkiyar maslaha ta ɗan adam ɗin. Da haka a wannan ma Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi idan ka bi soye-soyen zukatansu game da alƙibla, kowaninta su ce maka ga abin da suke so, ko ka fuskanta cewa ga inda suka karkata, kai kuma sai ka bi su akan haka. To lallai in ka yi haka bayan da wahayi ya zo maka da ilimi, to ka zamanto cikin waɗanda suka zalunci kawunansu. Malamai suka ce sakamakon saboda wannan da waɗannan dalilai ire-iren da dalilai ire-iren waɗannan, baya halatta musulmai su gaskata dokoki da ainihin kafirai suke ainihin tsarawa, suna cewa su ne suka dace da wannan zamani, sai a bar dokokin Allah hukunce-hukuncensa kamar jefe mazinata ko musu bulala in ba su yi aure ba, yanke hannayen ɓarayi da makamantansu, haramta misali irin su riba da wasu abubuwa wato da Allah ya haramta wanda su suka halatta da da'awar cewa yanzu ba lokaci ne na haramta wannan ba. Suka ce duk wanda ya yi wannan kaga ya bi soye-soyen zukatan waɗannan mutane, ya bi ɓatansu kenan, bayan sani ya zo masa. Sani kuma duka dai baya wuce baya kaiwa ma, wato duk wani sani ai alqur'ani shi ne kololuwa sai sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk abin da ya zo alqur'ani da sunna, to an bar shi an koma kan wani ra'ayi na waɗansu daban, to an bar gaskiya kenan, an bar ilimi, an bar hujja, an koma bin son zuciya. To sai ya zama wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu zalimun kenan. Saboda wannan innaka izalamina zalimin, kuma babban zalincin ake nufi wato kafirci, wanda ya bi hukunce-hukuncen kafirai don yadda da hukunce-hukuncen da kuma juya wa hukunce-hukuncen Allah baya, to wanda ya haka babu shakka ya yi ridda, wanda ya dada wannan, wanda ya aikata ba tare da ya halatta ba, ba tare da ya ce daidai ne ba, amma san ransa ya sa ya yi, amma ya yi imani da abin da ke cikin littafin na Allah, san ransa ya sa ya saba, to wannan shi ne fasiki mai zunubi. Amma har mutum ya yarda da falsafar tasu ko safsadar tasu ta ɓata hankali da tunani, ya yarda cewa a wannan zamani kan bai halatta ko bai kamata a ci gaba da haramta riba ba alal misali, to wannan ya zama kafirci. Allah ka tsare mana imani. Na'am.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
الله تعالى يأتي الذين آتيناهم الكتاب wa'inda muka ba su sanin littafi, wato Yahudu da Nasara kenan, ya arifunahu suna sane da shi, wato ma'ana suna da ilimi da ya tattara akan sifanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ciki har da batun juya alƙibla, cewa wani lokaci zai yi da za a yi wato umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar Ka'aba ya fuskanci Baitul Maqdisi, sannan kuma a sake juyo da shi. An yi bayanin wannan a littattafansu. Sun san wannan, sun san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun san batunsa sosai, bishara a game da shi, da kuma wajibcin imani da shi ga duk wanda ya ciki lokacinsa. Kuma sun san wannan batu na al'amarin juya alƙibla. Amma sun zalunci kawunansu da rashin bin wannan abin da suka sani, ba su bi abin da suka sanin ba, sun yi wannan. Sun san shi kamar ya rufu na abna'ahu, kamar yadda suka san ‘ya’yansu. Saboda ta yaya bina ce fi kutubin, saboda akwai sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafansu. Qala Abdullahi ibn Salam, Abdullahi ibn Salam Abu Yusuf kenan, wanda babban malaminsu ne a Madina, su Yahudawa kenan, wanda Allah ya taimake shi ainihin wato ya rinjaye son zuciya, ya rinjaye shaidan, ya fita daga ainihin wannan ra'ayi irin na sauran Yahudawa ya musulunta. Yana cewa laqad araftuhu hina ra'aytuhu kama arifu ibni wa ma'rifati li Muhammadin ashadd, yace lalle na gane shi, amma irfan wato ganewa, na shaida shi, na gane shi lokacin da na gan shi, ba ma wanda yace da ni shi ne sai na gane cewa shi ne, kamar yanda na san ɗana. Ai, mutum ba zai gagara gane ko fahimtar ɗansa ba. Ya ce, kai, sani na ma game da Muhammad, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ashaddu, ya fi tsanani. Har ma wasu suka tambaye suka ce, kai, kamar ya yi mubalaga, ya ko za ka ce ka san wani duk kyawun sanin da ka yi wa wani, amma ka ce kamar yadda ka san ɗanka, wannan ai an zurfafa. Sai ce, dalilinsa shi ne, ai ganewarsa da saninsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne da ya samo asali daga abin da ya karanta na wahayin Allah, zancen Allah wanda ba a samun kuskure ciki. In Allah ta'ala ya faɗi abu, ya bayyana, to dole ne in ya bayyana to shi ɗin ne, babu makawa hakan yi, babu wani saɓani. Amma ya ce, amma ɗana fa a zahiri ne dai ɗana, amma in wani inda wani abu zai kasance ba zan iya sani ba, dangane da ha'incin mata, yace ba san abin da mata suke yi. Saboda haka kenan shi sanin cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi din ne, dahir ne, yawa tabbas ne, domin tunda ya karanta sifarsa a cikin littafin Allah, cikin zancen Allah, kuma ya gan shi haka, to babu shakka ba yadda za a yi ya saba. To amma cewa ɗansa, ɗansa ne, matarsa ta haife shi, wannan a zahiri dole a bar shi a haka, ko bai halatta wani ya ainihin taɓa wannan nasabar, da iya abin da za a iya yi kenan a sani. To amma kuma wani abu na saɓani haka na iya kasancewa, wanda ba zai baiwa mutum ya ƙi ne da sakanka cewa ba kamar wancan ɗin. To kaga wannan ya yi adalci kuma ya yi amana, dukkanin amana. Amma sai suka take, wa inna fariqan minhum, kama lalle wata jama'a daga cikinsu su Yahudawa, la yaktumuna al-haqqa, lalle suna ɓoye gaskiya, wato sifar Annabi sallallahu alaihi wasallama, da dukkan wani abu mai kama da wannan da ya ta'allaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kama al'amarin al-qibla, wa hum ya'lamuna, alhali suna sani. Shi yasa ake cewa sun take sani ne kawai, kuma shi ne ya janyo musu wato fushi akan fushi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wato sun san sifar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rubuce a cikin At-Taura dangane da Yahudawa, ko kuma Injila dangane da Nasara. Amma sun san wannan, kuma sun san cewa ɓoye gaskiya saƙon Allah ne, zunubi ne, amma suka ɓoye. To kaga dama wanda san rai ya galaba a kansa, to shikenan zuciyarsa sai ta bushe, sai zama baya jin tsoron, baya wani gizo na jin tsoron ɓoye gaskiya ɗin ko abin da Allah zai kama shi da shi. San rai da sha'awa ta wasu abubuwa sun yi galaba a kansa, shedan ya yi rinjaye, zuciya ta rinjaye shi. Saboda haka abinda ya sani cewa wannan laifi ne, sai ya tunkare shi kawai. Da wannan ne mutane suke zamantowa tantiyaran fasikai, har ma su shiga al'amarin kafirci wani lokaci. Sani in bai haɗe da tsoron Allah ba, wanda zai zamanto ya sa mutum ya yi muraƙaban haƙƙin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ba, to sai ya zama hujja a kan mutum. Allah ta'ala ya ce alhaqqu min rabbik, wannan fa shi ne gaskiya, wannan abu da kake a kansa na aiki da alƙur'ani mai girma, umarni da Allah ta'ala yake baka, juyar da kai zuwa ga alƙiblarka ta farko wanda suka yi inkarin wannan. To wannan addini da kake a kansa, wannan shi ne gaskiya min rabbika, daga wurin Ubangijinka. Wannan addini da kake a kansa, wannan shari'a da kake a kanta, wannan alƙibla da ka juya ka koma zuwa gare ta, duk waɗannan al'amura tunda daga umarnin Allah ne, to su ne gaskiya ta daga wurin Ubangijinka. Ana faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne saboda a ɗabi'a ta ɗan Adam, ko da yana nan ya san cewa daidai yake, amma sai ake ta yawan caccakasa, ana ta yawan ainihin suka, ana ta yawan jahayya da shi. To in ba a ƙarfafe shi ba, to wannan ya iya raurawar da shi. To da haka ake gaya masa cewa kana nan akan gaskiya, kai ne akan gaskiya, kana akan gaskiya. Fala takunanna minal mumtari, saboda haka kada ka kuskura ka kasance cikin masu kokonto, don wannan tada ƙura da suke yi, motsa shubuhohi da suke ta yi, yawan gunaguni da soke-soke da suke ta yi, cewa da suke yi kana yawo da hankalin mutane, ka ce su yi nan yau, gobe ka dawo ka ce kaza, duk wannan ka rabu da su, kai ne akan gaskiya, tunda kana aiki ne da umarnin Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka kuma da suke yi su ce dan me za a kalli nan, a dawo a ce a dubi nan kaza kaza, to ai kulli lillahi al-mashriq wal maghrib fa inna ma tawallu fa sama wajhullah, gabas da yamma da sauran kusurwoyin duniya duka na Allah ne. Duk inda kuka fuskanta inda umarnin Allah ne, to ai daidai ne, babu wani abu kuma da wani zai yi soka. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala Ubangijin bayi, Ubangijin kusurwoyin shike da haƙin, ya ce a dubi nan, wani lokaci in ya so kuma ya canza ya ce a dawo a dubi can, wanda kuma ya yi aiki bisa umarninsa, to yana nan akan daidai. Wanda ya suka akan wannan shi ne za a tambaye shi, dan me za ka yi itiradi, dan me za ka bijire wa umarnin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin al'amarin bayinsa da halittunsa. Wannan shi ne gaskiya, don haka kana nan a bisa gaskiya, kada kai kokonto. Wali kullin wajhatun huwa mawalliha, kuma kowane ɓangare na mutane, duk wata al'umma cikin al'ummomi ai suna da mafuskanta, wato alƙibla, wace wannan alƙiblar ita wannan jama'ar take fuskantar, wato fuskantar da fuskanta zuwa gare ta. Kamar da yake likullin ja'alna minkum shir'atan wa manhaja, likullin ja'alna minkum shir'atan wa manhaja, ga kowaɗanne al'ummomi cikin ku mun sanya musu shari'arsu da kuma tafarki da tsari na shari'a suke tafiya a kai. Saboda haka idan a wani lokaci can da ya shuɗe, ma'ana an umarci banu Isra'ila har shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai wani lokaci takaitacci da fuskantar Baitul Maqdis, to wannan umarnin Allah ne aiki a daidai lokacin. To in a wani lokaci kuma a wata al'umma kuma kamar al'umma ta musulunci, Allah ta'ala su kuma ya shar'anta musu fuskantar Ka'aba titir a duk inda suke, to wannan ai daidai ne, ba baƙon abu bane ba. Kowace al'umma ana tsara mata alƙiblarta, ana tsara mata kuma shari'arta, don haka ba wani ne mahallin anin jayayya ba. In dai an bi umarnin Allah ne aka yi aiki da fadarsa, to shi kenan an yi daidai. Abinda ake bukata kawai fastabiqul khairat, ku yi rigingeniya zuwa ga alhairai. Yawwa, ai badiru ila ta'ati wa qabuliha, ku yi gaggawa zuwa ga ayyukan da'a da karɓarsu. Shi mumini ba a san shi da jayayya ba, abinda yake bukata kawai shi ne ya fahimci umarni, me ake nema a gurinsa, to sai nemi taimakon Allah kawai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kadai muke bauta, ba waninka ba, shari'arka muke bi kadai, kuma taimakonka kadai muke nema, wajen bin wannan shari'a, ba ma neman dacewa ko daidaito da wani ko fuskantar abin da san ran wani yake a kai, saboda ku yarjejeniya a cikin ayyukan alheri la iyaka. Yasa aka hana mutane ma a farkon musulunci cewa kada su dinga yawan tambaye-tambaye ko tone-tone, kawai su tsaya inda Allah ta'ala ya umarce su, umarnin da manzo Allah sama ya ba su, su yi kaza, kawai su tsaya nan su kama aiki. Kuma shi yasa suka zauna lafiya, suka samu haɗin kai da taimakekeniya da ainihin izantar da musulunci a daidai wannan lokaci. Amma daga lokacin da fitina ta bijiro wa mutane al-kalam, yawan magana akan al'amura na addini ba tare da dalili ba, cikin aƙida har ma abin ya shigo ga shari'a, ra'ayi suka yawaita, to sai saƙani ya auku, kuma rauni ya fara shiga cikin mutane. Madadin mutane su tafi kai tsaye gaba gaɗi zuwa ga biyayya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da nisanta abin da zai fusata shi a kansu, kamar yadda musulman farko suka yi, sai ya zama sai aka yi ta shagaltuwa da waɗansu abubuwan da babu wani hasili, babu wata fa'ida a cikinsu, wani lokaci ma ɓarna ce kawai, sai aka bar rigegeniya zuwa ga alheran kamar jihadi, ciyar da dukiya, neman ilimi da yaɗa shi, da dai kuma aiki da umarnin na shari'a sau da ƙafa. To abinda Allah ta'ala yake horon bayansa kenan, koyi rigegeniya zuwa ga alheri, kuma har yau, kuma har abada abin da ake bukata kenan. Mu fahimci gaskiya, mu gane shari'ar Allah da abin da Allah ta'ala yake so, kuma yarda da shi, mu yi ƙoƙarin binsa iyakar iyawarmu, mu nemi taimakon Allah akan haka da sabati akan haka, mu guji fushin Allah da abin da zai jawo mana fushinsa na daga zanubai, mu ba da hankali da ƙarfi ta wajen wannan, mu rage mu taƙaita yawan kutse-kutse na maganganu da surutai da jayayya da majadala, wacce ba ta ƙara wani abu sai fantsama al'umma da ainihin raba kanta. Allah ya dace da mu. Aina ma takunu ya'dhibukumullahu jami'a. Inda duk kuka kasance a duniya, to Allah ta'ala zai zo da ku, zai taro ku ranar tashin alƙiyama. Allah zai taro ku, fa yujazikum bi amalikum, sannan ya saka muku da ayyukanku. Abinda ya wajaba kowa mu ya sani kenan. Allah ta'ala yana hadane da shi, yana saka ido a kansa, kuma wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a. Allah ta'ala yana shike kula da bayi duka, yake rayar da su, duk wani wata halitta da ke bayan ƙasa ya san anin mazauninta da matabbatarta, kuma ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san inda za ta koma, kuma zai mata sakamako akan ayyukan da ta aikata. Saboda haka a duk inda kuke, Allah ta'ala zai taro ku ranar tashin kiyama. Allah ta'ala ya ambata ranar alkiyama da ainihin zalikal yawmul jam, zalikal yawmul tagabu, ranar da za a tara mutane kenan, ranar da za a samu hamunga da hasara. Zalikal yawmul majmu'u lahu an-nasu wa zalikal yawmul mashhud, rana ce da za a tara mutane, kuma kowa zai halarto ta. To mutum mai da hankali kan aikata ayyuka na alkhairi da za su amfane shi yayin da za a tashe shi, kuma a taro shi a tsaye da shi gaban Allah, a yi masa sakamako kan aikinsa. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, lallai Allah mai iko ne akan komai. Waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa daga lokacin da ahlul kitab yahudu da nasara suka bar gaskiya, suka bi soyayyen zukata, suka ƙi bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to sai ya zamanto sai kame-kame suke ta yi. Abin da yake babu wani rikici a cikinsa, babu wani komai, yawa a ce mutum hungo ne kawai ya karɓa, ya yi biyayya, ya ɗa, ya aiwatar, to amma sai sun yi ta suka, su ce wannan, su ce wannan, to Allah sai ya wasiya, kuma ya umarni ya fuskantar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa su natsu da hukuncin da Allah ya musu, kada su damu da suka anin da shubuhohi da su ahlul kitabi suke zuwa da su, su tsaya su yi rigingeniya cikin ayyukan alkhairi, su yi tanadi domin ranar da Allah ta'ala zai taro su baki ɗaya, ran tashin kiyama, domin ya saka wa kowa da ayyuka da ya gabatar da su. Wannan shine muhimmin abin da ya kamata kowa ya yi. Allah mai iko ne akan dukkan abin da ya bada labari cewa zai aikata. To Allah ka datar da mu da riko da wannan tafarki madaidaici.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام كما daga duk inda ka fita ta duk inda ka fita da safarin in ka fita domin wata tafiya wa adrakatka salatul farida kuma sallar farilla ta riske ka fa walli wajhaka shatr al masjid al haram to ka fuskantar da fuskarka nahiyar masallaci mai alfarma ka fuskanci daura da masallaci mai alfarma wato Ka'aba. Ma'ana ko da a halin tafiya ne in za ka yi sallar farilla to ka fuskanci Ka'aba kamar yadda abin yake a halin zama. Wa innahu lalhaqqu min rabbika, lallai fuskantar alƙibla ɗin a duk inda kake kuma yayin da ko ina ka fita gaskiya ce tabbatacciya daga wurin Ubangijinka. Kuma Allah bai gafilin amma ta'malun, kuma Allah madaukakin sarki ba marafkani bane a barin abinda kuke aikatawa. Ma'ana Allah ya san abinda kuke yi, Allah yana kallon ku. Wanda ya biyayya ga Allah ya yi da'a, Allah ya san shi, yana ganin sa zai saka masa. Taqaddama mislu, an yi bayani irin wannan. Wa qarrarahu li bayani tasawi hukmi safari wa ghairi, Allah ta'ala ya maimaita wannan domin bayanin daidaituwar hukuncin halin tafiya da halin zama wajen wajabcin fuskantar alƙibla yayin sallah. Sunna ta tabbatar da cewa matafiyi mai doguwar tafiya da ke kasuru zai iya yin nafila ba farilla ba, yana mai fuskantar wata nahiya in yana kan abin hawa zai iya nafila amma ba farilla ba. Ita farilla to sai an fuskanci Ka'aba kamar da ya zo a hadisai. Wa min haythu kharajta, kuma daga duk inda ka fita ta duk inda ka fita, fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka fuskantar da fuskarka nahiyar masallaci mai alfarma Ka'aba din, Ka'aba din da ake nufi. Wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra, kuma duk inda kuke a duniya to ku fuskantar da fuskokinku nahiyar Ka'aba. Kararahu, ya nanata wannan littaƙidi domin ƙarfafawa, ba wani sabon hukunci ba ne. Abinda aka faɗa a bayan shi aka tisa aka nanata don me? Anna hazihi alwaqi'a awwalul waqa'i allati zahara fiha an-naskhu fi shar'ina, al'amarin juya alƙibla to shine abu na farko muhimmi da ya auku daga abubuwan da suka auku na canje-canje a cikin shari'a, a cikin hukunce-hukunce a shari'ar mu. Saboda haka akwai buƙatar a nanata a ƙarfafa wannan bayani don ya zauna. Fa awwalu ma nusikha huwa al-qibla, farkon abin da aka canza daga hukunce-hukunce aka kawar da shi aka kawo waninsa shine al'amarin al-qibla. Fa da'atil hajatu ila at-takrar li ajli at-ta'kid wa at-taqrir wa izalati ash-shubha, saboda haka sai ya zama akwai buƙatar a nanata wannan bayani domin a ƙarfafa shi a tabbatar da shi kuma a kawar da dukkan wata rikita-rikita ko rashin fahimta a ciki. Li Allah ya kona linnasi alaikum hujja, domin kada mutane wato Yahudu da Nasara din ko kuma mushrikai su zamto suna da wata hujja, suna da wani tsokaci, wani bayani da za su yi a kanku idan kun ci gaba da fuskantar wata alƙibla da ba Ka'aba ba. Ai mujadalatun fit tawalli ila ghairihi, jayayya da za su yi yayin da kuke ainihin fuskantar wani wuri ba Ka'aba ba. Ai li nafyi mujadalatihim lakum, wato an yi haka domin a kore jayayyar su gare ku. Menene jayayyar? Min qaulil yahud, wato kamar fadar Yahudawa, in kun ci gaba da sallah kuna fuskantar Baitul Maqdisi, sai su ce ya jahadu dinana wa yattabi'u qiblatana. Muhammadu, wato manzo Allah suke nufi, tada ba su da kirki ba su yadda da manzancin sa, ba su ce manzo Allah ba. Wato Muhammadu zai musu addinin mu, ya ce ba addinin gaskiya ba ne, sannan kuma ya zo yana bin alƙiblar mu. Ai shi ma ya san cewa addinin mu shi ne addinin gaskiya, shi ya sa ya haɗa a sallarsa sai ya fuskaci alƙiblar mu. To an bar alƙiblar su ba shi kenan ba, an bar musu addinin nasu baki ɗaya. Tunda ba Allah ne ya ce a fuskanci Baitul Maqdis ba, yanzu ya ce a bar shi, to shi kenan an bar alƙiblar tasu, an bar komai nasu, to sai me? Kaga an rufe bakinsu ta nan. Sannan su ko mushrikai, ƙaulin mushriki na ta ɓangaren mushrikai kuma, in ana muhawara abin da za su iya faɗa su ce yadda yi millata Ibrahima wa yukhalifu qiblatahu, shi Muhammadu kamar suke faɗa, wato manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, yana da'awar cewa addininsa irin addinin Ibrahim ne, to amma kuma ya bar alƙiblarsa Ka'aba ya dinga kallon Baitul Maqdisi. Wato in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da fuskantar Baitul Maqdisi, su Yahudawa za su samu ta cewa sun ce manzo Allah wato ya soki addininsu amma kuma ya ɗauki wani taraf, wani ɓangare na addinin, to menene wannan? Kaga sai su ga kamar suna da hujja a kansa kenan, to an bar musu shi gaba ke ɗaya, kaga an rufe bakinsu ta nan. Su kuma mushrikai suna da awar cewa ai wato su akan addinin Annabi Ibrahim suke, kuma alƙibla wato Ka'aba ita ce alƙibla Annabi Ibrahim alayhi salam, kuma gashi manzo Allah ya ce shi ma addininsa addinin Annabi Ibrahim ne, to dan me zai bar alƙiblar Annabi Ibrahim? To gashi ya rike Allah da ya dawo da shi, ya umarce shi ya rike alƙiblar Annabi Ibrahim alayhi salam, su kuma to me yasa ba za su zo su bi shi ba? Inda da gaske cewa addinin Annabi Ibrahim suke yi, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin musulunci, addinin Annabi Ibrahim alayhi salam, kuma ya fuskanci alƙiblar tasa da suke da'awa, to menene hujjar su kuma da ba za su zo su bi shi ba? To kaga ta ko ina an tattare, yawa sai zaman su kam da su ahlul kitabi da mushrikai kowa sai ya saura a bisa son zuciyarsa da basansa kenan, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummarsa musulmi su ne akan gaskiya, waɗanda suka yi riko da addinin Allah riko na gaskiya, waɗanda suke yin aiki bisa abinda Allah ta'ala ya yi umarni. Illa allazina zalamu minhum, face dai waɗanda suka zama azzalimai da taurin kai a cikinsu. Fa inna ma yaqulun, su a cikinsu wasu za su ce ma tahawwala ilaiha illa mailan ila dini aba'i, ba wani abu ne yasa ya juya zuwa Ka'aba sai karkata zuwa ga addinin iyayensa. Wato akwai wanda za su yi suka su faɗi wannan cewa daga ahlul kitabi, su Yahudawa za su ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar Baitul Maqdis ba dan cewa ba hakan ne daidai ba. Wato a'a, Baitul Maqdis, fuskantar Baitul Maqdis ayi sallah shi ne daidai, amma kawai saboda yana son ya dace ko ya yi daidai da abinda iyaye da kakanninsa mutanen da suke a abin nan Makka, to abinda suka riƙa na Ka'aba, to yana son ya koma gare su ne, kawai shi yasa ya bar alƙiblar da Allah ta'ala ya saka shi. To ga wannan babban suka ne kuma. Ta yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar alƙiblar da Allah ya saka shi, inda ba Allah ne ya juyo da shi ba subhanahu wa ta'ala? dama ai da umarnin Allah ya fuskanci Baitul Maqdisi ai da ba ne yake fuskanta yana sallah ba to amma da Allah ne ya umarce shi bayan hijira to shine yayi sallar na shekara ɗaya da kusan rabi wato yana sallar to da Allah ya juyo da shi ne ya juyo ba yadda za a yi Allah bai juyo da shi ba sannan shi ya juyo ya bar inda Allah ya ce da shi ya fuskanta inda hakan ne don kawai ya dace da al'ada ko addinin iyaye da kakanni to ai ga baki ɗaya ma abinda aka sani shine ya saba wa iyaye da kakannin ne baki ɗaya shine madarigimar da ta kasance tsakaninsa da su ko ba haka ba iyaye da kakannin ai bauta gumaka suka yi kuma abinda ya fara inkari kenan kuma na kusa da na nesa din duka in ba ɗan tsirarru da Allah ya shirye da su ba ai sai kuma suka zama abokan gabarsa ko ba su yarda da shi ba suka fitar da shi da jama'arsa babu irin abin da bai faru ba na ainihin jayayya tsakaninsu da shi to dan me wani zai zo ya ce wai ya juyo a barin Baitul Maqdisi dan ya dawo ya zuwa ga abin nan al-qiblar iyaye a inda yana son ya daidaita da iyaye dama da duk al'amarin ma bai masa zafi tun farko ba ko ba haka bane to amma da umarnin Allah yake aiki ai wal ma'ana abin da ake nufi la yakunu li ahadin alaikum kalam illa kalam haula'i ba wani wanda zai iya cewa komai sai maganar waɗannan to kuma kamar mai yadda Allah ke cewa ne lan yadurrukum illa aza babu za su yi cutar da ku sai dai su yi suka ta fatar baka kafin ita ma ainihin gaskiyar ta maye sosai dole su yi shiru don haka fala takshahum kada ku ji tsoransu a farkon bayyanar gaskiya marasa gaskiya za su yi suka za su yi gunaguni za su yi duk makircin za su yi to amma riko da gaskiyar da masu gaskiya za su yi shine abin da zai wanzar da su kuma ya wanzar da gaskiyar ai la takhafu jidalahum fi tawalli ilaiha kada ku ji tsoron jayayya su dangane da juyawa zuwa ga alqibla ku tafi ku yi abin da Allah ta'ala ya umarce ku kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan da mu'mini ai ba su ji tsoron da matala'in ba ko ba su ji tsoron zargin mai zargi ba shi yasa suka rungumi addinin musulunci matun farko tun suna ɓuya ko ba haka ba ne shekaru uku zuwa sama da haka aka yi ana ɓuya a cikin gidan al'arkam bin abil arkam a wani gefe lungu can a makka sai sahu ya ɗauke sai an yi fakaici idanu ake zuwa gurin sannan Allah ta'ala ya umarni aka bayyana addini abubuwa suka yi ta faruwa abubuwa suka yi zafi amma duk ba su fasa wannan addini ba suka yi riko da shi saboda haka duk abin da ya zo haka suke daurewa su dage su yi riko da gaskiya ana suka ana su har abin ya zo ya waya kuma kowa wanda Allah ya shirye da shi ya dawo kan gaskiya wanda kuma Allah bai shirye da shi ba to dole ya haƙura ya ci gaba da riƙe batansa haka amma dai mu'minai ba sa jin tsoron zargin mai zargi shi yasa Allah ta'ala ne ya ce fala takshaw ai kada ku ji tsoron suka da zafi wakshawni ku ji tsoro na ni kadai bimtisali amri ta hanyar kwatantawa da aiwatar da umarni na wali utim aha haka ne wali yawwa wali utim ni'mati alaikum kuma nayi hakan ne domin in cika ni'mata akan ku na shar'anta muku wannan shari'a ne na umarce ku da wannan umarni ne domin wato in cika ni'mata akan ku wato ma'ana Allah ta'ala ya shar'anta wannan domin kada masu suka su samu hujja sannan kuma domin ya cika ni'ima ainihin akan bayinsa bil hidayati ila ma'alimi dinikum ta hanyar shiryar da ku zuwa ga sannan addininku alamomin addininku wato ga inda za ku bi ga inda za ku bi ga yadda za ku ga yadda shine ma'alim wani abu da ke nuna maka abu yadda daidai ɗinsa yake shine ma'alim ba daga ilmu bane daga ma'alim ne wato wani abu da ke nuna maka tafarki kamar wani labi ne binan yanayin haka to shari'a kenan to don ainihin a sanar da ku yadda za ku tafi a tafarkin addini daidai qala ali radiyallahu anhu aliyu radiyallahu anhu yace tamamun ni'mati al-mautu ala al-islam ya cikar ni'ima shine mutuwa akan addinin musulunci wanda shine abinda bayan Allah ya managarta suke roko kamar da Yusuf alayhi salam bayan da al'amuran suka kammala ya samu ni'imomi da yawa karshe dai yace rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fadir as-samawati wal-ard anta wali wal-ard anta wali fi dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin to haka kamar yadda ya zo a hadisin الإمام النسائي ذي ياء المقدسي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه تو هكذا الأمر يكين تو الله تعالى تبت ولا لكم تهتدون كما من شر أن تامك ونم وتو دومنك الشريعة تيازو أحاديثي كما تيوا تكرني ما شيني شغر الجنة تما باب سابعني سوسس أكاني wannan asari da kuma asalin hadisi domin wanda ya mutu akan addinin musulunci lalle ne zai shiga aljanna sai dai ba lalle ne ya zama kai tsaye ba wanda Allah ta'ala ya so shi da cikakkiyar rahama sababi yasa sai ya shiga aljanna kai tsaye wani kuma sai bayan uquba amma dai duk wanda ya mutu akan musulunci to zai shiga aljanna kuma Allah ya shar'anta muku wannan wala allakum tahtaduna domin ku shari'a wato ku zuwa ga ainihin gaskiya ma'ana Allah ta'ala yana sauka da wannan hukunce yayi wasiyi ga mu'minai cewa su tafi a bisa tafarki madaidaici kada su waiga zuwa ga soyayyen zakatan ahlul kitabi ko mushrikai su nemi yardar Allah wannan don Allah ta'ala ya cika ni'imarsu ni'imarsa akan su dan musuluncin su ya tabbata da wama domin su kai ga shiga aljanna kuma domin su rayu a bisa tafarki madaidaici bayan da mutum zai iya rayuwa a bisa tafarki madaidaici idan bai zabi tafarkin Allah a matsayin abin bi shi kadai ba idan mutum zai raba kafa ko ya raba hankali da tunanin sa wani lokaci yana neman yardan mutane wani lokaci kuma yana bin shari'ar Allah to ba yadda za a yi shari'a ta samu akan wannan idan mutum ya zama wani lokaci yana aiki da shari'a wani lokaci kuma da bid'a wani lokaci da shari'a wani lokaci da ainihin zalunci da jahilci to amma idan mutum ya mayar da shari'ar ita ce ainihin ma'alam da yake bi tafarkin da yake bi to tafarki da yake bi to ya zama a bisa tafarki madaidaici kenan Allah ta'ala ya datar da mu mu zanto a bisa wannan tafarki ainihin har zuwa ƙarshen al'amarin mu so karanta mana ayoyi biyu ina ganin sai mu samu gaba
kama أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
Allah madaukin sarki yace kama arsalna fikum rasulan minkum kuma wato kamar yadda muka cika muku ni'ima madi masdari yace ta ta'allaka da utimman ni'imati da ya fada a baya yawa ai itmaman ka itmami ha bi irsalina fikum rasulan minkum wato mun cika ni'imar mu akan ku kamar yadda muka cika da wannan shari'a da muka shar'anta muku cewa ku fuskanci alqibla da Allah ya umarce ku da ita ku rabu da maganganu da soke-soke na ahlul kitabi mun yi muku wannan dan mu cika muku ni'ima don ku zama bisa shari'a kamar yadda tun farko ma muka cika muku ni'ima da aiko manzo da muka yi a cikin ai farkon ni'imar ma kenan cikin ni'imar zabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin larabawa a cikin mutane larabawa ya aiko shi kuma ya zo da tafarkin shari'a da ke karbar hukunce-hukunce daga Allah ɗaya bayan ɗaya mu'mini suna bi da bi shari'a su tana ƙaruwa saboda haka wato ana tunawa mu'minai cewa su karɓi wannan hukuncin a matsayin wata babban ni'ima daga Allah da shiryarwa kamar yadda dama can Allah ya yi musu ni'ima ya cika ni'imar da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ashar al-arab ya jama'ar larabawa awin nas ko kuma mutane baki daya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da yake ba larabe ne kuma a cikin al'ummar larabawa wa ya bayyana amma shi manzo Allah ne na dukkan mutane saboda haka cewa awin nas din shi yafi walam yakun malakan li Allah tanfiru min bai zama mala'ika ba domin kada kurazana da shi ya zama ba za ku samu fahimta juna da shi ba li adami ulfatin bainakum wa bainal mala'ika domin babu sabo tsakanin mutane da mala'iku. Ma'ana Allah sai ya zaɓi mutum, kamilin mutum, wanda kowa ya natsu da shi, ya amince da halayensa da mu'amalarsa a cikin jama'a. Allah ta'ala sai ya zaɓe shi, ya aiko shi. To wannan babban ni'ima kenan da Allah ya yi akan mu'mini. Yadlu alaikum ayatina, yana karanta muku ayoyinmu Al-Qur'ana wa Al-Qur'ani. Wa yuzakkikum, kuma yana tsarkake ku. Wa yutahhirukum minash sharri, yana tsarkake ku daga sharri. Wa yu'allimukumul kitaba, kuma yana sanar da ku wato littafin. Yana karanta shi akan ku, kuma yana sanar da ku yadda za ku yi aiki da shi. Ya shi Al-Qur'ani wal hikmata, da kuma hukunce-hukunce da suke ciki. Al-Imam Shafi'i a cikin littafin sa Ulumul Qur'an yayi bayani mai tsawo wajen fassara cewa inda al-hikma ya zo a irin wannan aya, kamar wannan, kamar ta suratul Juma'a da watanta, duka abin da ake nufi shi ne sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ita ce ta fasalta bayani kan abin da al-Qur'ani ya kunsa. Kuma haka yayi wannan bayani a cikin risala, risala dinsa, littafin wanda yake shi ne asalin usulul fiqh. To ma'ana mun cika nimar mu akan ku, kamar yadda muka cika da aiko manzo daga cikinku wanda ke karanta muku ayoyin na Al-Qur'ani, yana tsarkake ku daga shirka da kuma muggan manufofi da ainihin ayyuka na sharri, kuma yana ilmantar da ku ilmumukan da ke cikin wannan littafi, kuma yana sanar da ku sunna da Allah ta'ala ya sanar da shi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, kuma yana sanar da ku abinda da ba ku sani ba. Min akhbaril umamil madiyah, daga labaran al'ummomi da suka shuɗe. Wa qiyasil anbiya, da labaran annabawa, abubuwan da suka auku musamman tsakaninsu da al'ummominsu. Wa akhbaril hawadisil mustaqbala, da kuma labaran ababin da za su faru na nan gaba. Allah ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa, waɗansu gaibi ne da ya wuce tun farkon halitta, Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi. Waɗansu kuma abubuwan da za su zo bayan zamaninsa, kamar misali ashiratus sa'a, alamomin alkiyama, kuma abin zai faru ranar alkiyama, dama abin da zai zo bayan wannan duka. Ilmummuka waɗanda Allah ta'ala shi kaɗai ne ya san, irin abin da ya sanar shi kuma shi ɗin ma ya sanar da mutane. Idan kana karanta sunna da abubuwan da aka rawaito a tarihi-tarihi, musamman abin da ya inganta a cikin sunna, za ka yi mamaki irin abin da Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, zurfinsa da faɗinsa. To duka wannan yana daga ciki. To Allah ta'ala ya ni'imta wannan al'umma da wannan addini da wannan littafi da kuma wannan ilimi mai yawa da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake sanar da ita. Abinda ke nuna cewa ashe duk wata ni'ima ta duniya tana bayan ni'imar wannan risala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan haka yake. Ba dan ita ba, to da babu shari'ar musulunci ai. To da babu addini, da babu imani irin wanda Allah ta'ala ya yarda da shi kuma ya umarni da shi, da mutane sun kasance a bisa ɓata, da ba su kasance a bisa tazkiya ba, da suna cikin ƙazanta ta aƙidu da manufofi da ma'ayyuka, kuma da suna bisa jahilci na ilimi, sai dai wahani. Mutane sa iya samun wani abu na wahani, abubuwa da yawa, amma suna tsammanin gaskiya ne. Yawa-yawan ilmummukan da 'yan adam suka ƙirƙiro, musamman ma ilmummukan da ba su shafi jarrabawa da gwaji ba, kamar tarihi-tarihi haka, bincike-bincike haka, da wasu abubuwan suke yi, da yawa abubuwa ne da suke tare da ruɗani da yawa da rashin tabbas. Wasu ma da yawa za ga sun ci karo da abin da ya zo a nassi, kamar ka karanta misali abin da suke faɗa dangane da asalin mutum, ɗan adam, yadda yake a nazariyarsu irin ta Darwin, da irin kuma yadda abin ya zo a Al-Qur'ani da hadisai, ya ga gaba ɗaya abin ya yi daban-daban. Ba yadda za a yi wannan ya daidaita da wancan. Sai ka ga wanda ya karɓa daga wahayin Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga littafin Allah, shi ne kan dahir, kan gaskiya. Amma wanda yake akan wancan nazariya, yana ganin ilimi ne, wani ma za a bashi babban laƙabi na ilimi, amma gaba ɗaya kan wahani yake. Kaga kenan, baya bisa tazkiya, baya bisa ilimi sahihi. Ilimi sahihi shi ne wanda ya zo daga mishkatun nubuwa, to shi ne kuma wanda Allah ya ni'imta wannan al'umma da shi. Tir da a ce musulmi yana musulmi, amma ya ƙaurace ma wannan kafar ta ilimi mai haske, ilimi na gaskiya, wanda Allah ta'ala ya sauka manzon sallallahu alaihi wasallam yin ta'aluma da shi, ya kaurace masa, ya ta'allaka da waɗansu abubuwa awham, abubuwa na zatan zato masu rauni waɗanda ba su da asasi, ba su da wani dalili, amma ya doru a kansu, kuma yana ji a ransa kuma a kansa cewa shi mai ilimi ne, shi mai ilimi ne, masani ne. Ilimi da sani na hakika shi ne sanin ya dace da ainihin gaskiya da hakika. Amma matukar abin da aka sani bai dace da waƙi'i ba, to wani bai zama ilimi ba, ya zama wani abu na ainihin wahami kawai. To Allah ya ni'ima ga al'umman nan da ilimi sahihi, wanda zai ilmantar da kai ilimi na addini, kenan shi ne mutum da ya fi kowane mutum muhimmanci a wurinka, wajen fa'idantar da kai, wajen ainihin haskaka maka, wajen shiryar da kai da baka babbar gudunmawa a wannan rayuwa. Allah ta'ala ya datar da mu da fahimtar haka. Fazkuruni, saboda haka ku ambace ni, ku tuna da ni, bil ibadati, da bauta, kama talabta minkum, kamar da nema a wurinku. Azkurkum, sai in tuna da ku, in ambace ku. Bi tawfiqi, sai in datar da ku. Wa tasdidi lakum, sai in daidaita ku a bisa tafarki. Wa bi rahmati iyakum, kuma sanin in jikan ku. Wa maghfirati lakum, in yafi zanabanku. Wa fa'alu alkhaira, ku aikata alkhairi kuma. Fa ana ujazikum, zan saka muku. In ku aikata alkhairin zan saka muku da shi. Wa bil hadisi alqudusi, ya zo a cikin hadisi alqudusi. Irin abinda Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga maganar sa da ba alqur'ani ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da ita a madadin Allah ta'ala. Yace man zakarani fi nafsihi, wanda ya ambace ni a cikin ransa, zakartu fi nafsi, zan ambace shi a raina. Wa man zakarani fi mala'in, wanda ya ambace ni cikin wata jama'a, zakartu fi mala'in khairin min mala'i, to zan ambace shi da yabo a cikin wata jama'a da tafi jama'a tasa ainihin daraja da martaba. Saboda haka ku ambace ni, zan ambace ku. Washkuruli, kuma ku gode min, ku gode mini, ai ku gode ni'imata, ku yi da'a. Wala takfuruni, kada ku mutulce min, kada ku mutulce mini da ainihin sabo. Godiya ga Allah subhanahu wataala matakai ne da yawa. Farkon farawa shi ne mutum ya yarda cewa Allah shi ne ya yi masa abin da ya yi masa ɗin, ya yabi haka, kuma ya tabbatar da wannan a cikin zuciyarsa, sannan ya yi aiki a bisa wannan ainihin ni'imar daidai da abin da Allah ta'ala yake so. Ma'ana ya taimaka wa kansa, ya nemi taimako da wannan ni'ima cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala. To haka ne, in haka ne, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imar Al-Qur'ani da kuma karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tazkiya da yi ma al'umma, shi ne al'umma ta yi aiki da karantarwar littafin da ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ta yi ƙoƙarin wanzar da wannan da kira zuwa gare shi da istiqama a kansa. Matuƙar an yi haka, to ana nan tare da Allah. Allah baya barin wanda bai bar shi ba, wanda dai ya koma ga Allah, to Allah yana nan tare da shi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawamar da mu a kan wannan tafarki madaidaici, abinda ba mu riska ba ma, kuma Allah ta'ala ya riskar da mu. Kusakuran da muke ciki Allah ya daidaita mu, Allah ya fi mana zanubanmu da kusakuran, Allah ya taraita mu a cikin alkhairi duka, ya nisantar da mu a barin dukkanin sharri duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Nas'aluka allahumma ishatan haniyatan wa mitatan sawiya wa radan bi rahmatika wa la fadi lama asin ajibatuna fil umur kulliha wa ajirna min kizi dunya wa azabil akhirah wa na'udzu bika allahumma min al fitani ma zahara minha wa ma batan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.